على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو شابيو قوت رمضان شكرا تدبو دير داري هدو دا أربعين دا هدو هجرية واندي إداتي دا أكو قوتا هدو شكرا تدبو بيو دا عشرين دا أكو ميلادية da ikon Allah tabaaraka ta'ala muna zama na 12 a cikin tafsirin mu na alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin Kumo Akko local government jihar Gombe Nigeria wanda yau insha Allah za mu tashi a aya ta 68 a cikin suratu al-furqan bismillahir rahmanir rahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
كفو من آية على رمجية يا كرمتامنا فدنس تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما باين الله نقري مؤمني دا الله كي صفان تعباد الرحمن سوني ودن دا إنسانزو كشيوا كدي كوزا سيچير توباسا وچغونا دا إري كمباسا إيم قولو شيني ولم يقتلوا wa kana baina dalika qawama suna yi ne tsaka tsaki ba zurfafawa ba kuma kuntatawa Muhammad al-Amin Shinqiti mai tafsirin Adwa'ul Bayan rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan ayar tana nuna mana muhimmancin wato tattalin arziki a musulunci tattalin arziki a musulunci wato economy kenan na ƙasa ya za a sarrafa kuɗi ya za a juya su a ci moriyar su nema da kashewa duka a cikin wannan ayar akwai idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu na farko dai anfaqu ai sai da suka nema sannan suka ciyar din da mutum bai nema ba da ba zai ciyar ba yi to shine sai ya ce a cikin wannan ayar akwai wato abubuwa guda biyu da suke da alaka da tattalin arzikin ƙasa economy na ƙasa akwai iktisabul mal neman kuɗi shari'a ta halatta mutum ya shiga ya nemi kuɗi abu na biyu sarfuhu fi masarifihi kashe kudin a inda ya kamata a kashe su kenan ana nuna in an nema kudi to sai a kashe su duka wannan shari'a tana da ta cewa akai hanyar neman kudi da kuma hanyar kashe kudin yace daga nan ne za ku gane cewa shi al-iktisad economy na ƙasa muzdawaj ne yana tattare ne da wato abubuwa ne guda biyu dole a nema a kashe bai zai taba yiwa a yi daya ba idan an nema an tara ba a kashe ba shirme ne haka kuma bai zai yiwu a ta kashewa ba a nema ba daka wajibi ne mu gane cewa dole ne sai an nema kuɗi kuma dole a kashe su ɗaya baya aiki sai da ɗaya, nema baya amfani sai da kashewa, kashewa ma baya amfani sai da nema. Da a ce mutum zai fi kowa sanin hanyar neman kuɗi, to amma hanyar neman kaɗai ya sani, bai kuma san hanyar kashewa ba, wannan bawan Allah ya zama jahili, ya zama mai shirme. Inda zai nema bai san yadda zai kashe ba. Haka idan mutum ya iya kashe kuɗi amma kuma jahili ne, bai san hanyar neman su ba, to wannan hanyar kashe kuɗin ba ta yi mai amfani ba, tunda bai san ya zai iya nemi kuɗi ba. Da haka dole ka san nema, dole ka san wato kashewa. Wannan yana nuna mana cewa iktisad na musulunci, economy na musulunci, dole ne yana ginuwa ne akan abubuwan nan guda biyu, da nema da kashewa. Nema da kashewa su ne asali guda biyu da shari'a ta gina tattalin arziki na ƙasa gabaki ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana akan neman kuɗi da kashe su. Akan nema ya ce a nemi kuɗi ta hanyar da ya dace, kamar misalin hanyar kasuwanci da sauransu. Duk inda mutum zai kasa kaya ya siyar, ya yi kasuwa, wannan abu ne mai kyau kuma abu ne da ake sha'awa. Allah ce laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, haga wannan nema ne. Allah ya ce ku nema kuɗi. Ashe addinin musulunci ya ce a nema kuɗi don amfana. Fa idza qadaytumus salata ko fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi, kaga sai yace wabtagu min fadlillahi, ku je ku nema daga falalar Allah, ku shiga kasuwa ku nema kenan. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadhribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi, akwai wanda suke tafiya a bayan ƙasa suna neman kuɗi, suna nema daga falalar Allah. Kaga wannan ma aya tana nuni akan muhimmancin a fita a je a nema. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, sai dai ya kasance kasuwanci ne da kuka yi tijara, kasuwanci an taradin minkum, da yarda tsakaninku. Kaga wannan ma yana nuna mana ashe Allah ya halatta a yi kasuwa a samu kuɗi. Can a cikin suratul kafi a kisar mutanen nan, ashabul kafi yace faba'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadinati, shi kuma wannan yana nuna mana nau'in kuɗaɗe da ake kashewa. An nema a tafi a shiga kasuwa, a shiga gari, a kashe wannan kuɗi. Da haka 'yan uwana musulmi, ku sani cewa zaman banza, zaman kashe wando, zaman rashin nema ba addini ne ya zo da shi ba. Musulunci ya ce mu nema mu kuma kashe. Sannan abin tausayi ne mutumin da yake ta tara kuɗi baya kashewa. Kana ta tarawa, kana ajiyewa, me za ka da shi? Idan baka kashe ba, to meye amfanin tarawan? Ka tara ka kashe, plus minus, plus minus, ba zai yi kai plus 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 ba minus ba, ba zai yi ba, dole sai kana minusin, kana kashewa. Ka ci ka sha, ka dinka sutura, ka ciyar da iyalinka, ka taimaki mabukata, ka biya bukatar ka, ka nemi lafiya da dukiyarka, ka yi kaza ka yi kaza, duk wani abu ne mai kyau da shari'a ta kwadaitar da mu yi. To kuma economy na ƙasa yana zama ne ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa idan ana nemowa a kashe, nemowa a kashe. Masana tattalin arzikin ƙasa suna cewa duk ƙasar da kashewarta yafi neman ta yawa, to za ta samu meltdown na karyewa tattalin arziki. In kashewa yafi nema, to tattalin arziki mutum zai kare, ba ma ƙasa ba. Ko kai din nan ka bincika, idan kashe kuɗinka yafi neman ka yawa, to ina maka albishir da talauci da zai riske ka. Ka tsaya ka duba nawa kake samu a wata, nawa kake spending, mana nawa kake nemowa, menene income ɗinka, menene spend naka. Dole sai ka yi balancing. Kana samun 2,000 duk wata, kuma a lissafi an nuna kana kashe 3,000, to sunanka karyayye. Duk mai shagon da ko mai sharika kamfanin da ko mai sana'ar da yake yawan kashe kuɗi a shagonsa sama da ribar da yake samu, to sunansa karyayyen ɗan kasuwa. Kisa aya tace walladina idza anfaqu lam yusrifu, yana cikin al-israf ka kashe abinda baka samu ba. Walam yaqturu, kuma ba sa ruwa, ba sa ƙoro, ba sa kashe, ba sa kin kashe abinda Allah ya ba su su makale su ta ajiyewa. Idan ƴan uwa sun fahimce ni, to ba yanda za a gina tattalin arzikin ƙasa sai da waɗannan abubuwa guda biyu: iktisabul mal wa sarfihi fi masarifihi. To kuma ɗaya duk kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu da nema da kashewa, to baya yiwuwa sai da abu guda biyu shi ma, in dai a shari'a ne. Na farko dai sanin hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala akan hanyar neman da kuma hanyar kashewa, don Allah ya halatta dukkan hanyoyi da za a nemi kuɗi. Allah ya halatta sai dai in hanya ce ta haram, ya ce kar a yi. Ma'ana duk hanyar da za ka samu abin da zai shigo maka, in dai ba hanyar haram ba ne, to ka je ka yi. Hanyoyi wasu ya halatta, wasu kuma ya haramta. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah ya halatta kasuwanci, saye da sayarwa, ko kashin awaki zaka kasa ka saya ka sayar, ya halatta. Duk abinda mutum yaga zai saya ya sayar, to Allah ya halatta masa, amma ya haramta cin riba. Amma Allah bai halatta kashe kuɗi ta kowace hanya ba, bai halatta a kashe kuɗi ta kowace hanya ba. Ya halatta kashe kuɗi ta wata hanya, ya haramta kashe kuɗi ta wata hanya. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kaga anan Allah ya magana yunfiquna amwalahum fi sabilillah, suna ciyar da dukiyarsu ta hanyar Allah. Kenan duk wanda ya samu kuɗi, ya samu dukiya, idan zai kashe ya tabbatar ya kashe ta hanyar Allah. Kuma idan mutum ya yi saboda Allah, kama ya ɗaya ce da aka shuka ta fitar da zangarniya, a cikin kowace zangarniya akwai ƙwaya 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 ta masara, ƙwaya 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 ta dawa, ƙwaya 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 ta gero, mi'atu habba guda ɗari. Kaga yanda Allah ke multiplying, yana ninninkawa mutum yayin da Allah ya yi bayanin kafirai. Ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Kaga masu imani su kuma yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kafirai kuma yunfiquna amwalahum kafaru ila jahannama yuhsharu. idan mutum bai san hanyar da zai je nemo kudin nan mata halal ne ko ta haram hanyar shi dai yana da neman yana kokarin neman halal amma ya jahilci hanyar da zai shigo da kudin to zai iya yiwa ya je ya debo haram aje a bashi wani business na haram ya shigar da haramun a cikin dukiyarsa kuma Allah ya cire mai albarka a ciki malamai suka ce daga nan ya kamata musulmi su gane iktisad economy na musulunci tattalin arzikin ƙasa na musulunci dole ne ya ginu akan abubuwa guda hudu abu na farko ma'rifatu hukmillahi fil wajhi alladhi yuktasabu bihi almal duk dukiya ta gwamnati ko ta kamfani ko ta al'umma a san hukuncin Allah ta hanyar fuskar da za a je a nemo wannan dukiya kuma a nesanci dukkan ijtinabu al-iktisabu bihi in kana muharraman shar'an duk hanyar da za a nemo wannan kudi in dai hanya ce ta haram to a nesance ta shi yasa za ga bankuna na musulunci suna nemo kudi amma duk inda za su nemi kudi in dai na riba ne ba za su yi ba kamar irin su Jaiz Bank irin su Taj Bank bankuna ne da suka ginu sarfan akan musulunci tsantsa duk kudin da za su nema sai sun nemi fatawar malamai duk wani business da za su yi duk wata harka da za su yi ta mu'amala da kudi sai malamai sun ba su fatawa sun ce su yi sannan su yi in malamai suke ce wannan hanyar ta haram ne to wannan bankin baya mu'amala da haram ba sa ba da bashin ruwa ballantana a ba su kudin ruwa Allah ya musu albarka Allah ya karfafi waɗannan bankuna da dukkan waɗanda suka bude windows na Islamic banking a cikin bankunan su muna fatan Allah ya taimake su kuma Allah sa ƴan kasuwar mu su je su ta zuba kudaden su a Jaiz Bank Taj Bank dan su karfafi addinin musulunci kuma su taimaka wajen rage mu'amala da riba a ƙasashen al'umman mu musulmi abu na biyu husnul nazari fi iktisabil mal kyakkyawan nazari wajen neman kudi bayan an san meye zai halatta ko meye zai wato Allah ya yarda da shi to sai fa an yi nazari akan hanyar da za a nemi kudi ba a neman kudi ta ko ina a sai an yi bincike dan akwai inda za a yi maka dungu a zahiri a nuna maka halacci in ka shiga kuma ka gari bane da yawa yanzu akwai businesses da ake yi kawai riba ne karban kudin mutane kawai ake ana mu'amala da riba sannan ka san hukuncin Allah na uku ma'rifatukum billahi fil awjuhi allati watu yasrifu fiha almal fuskokin da duk zaka kashi kudin ya zama ka san yardar Allah ake nema abinda shari'a ta yarda da shi kenan yanzu misali kada wani ya zo ya ce ka bashi rancen kudi zai je gina gidan giya kaga wannan hanyar kashe kudi ne ya zaka taimaki mai gina gidan giya ka bashi rancen kudi ku yi business da shi ba daidai bane wani ya zo ya ce maka ka bashi kudi za ku yi kasuwanci kaga in ka bashi sarful mal ne kashe kudin ne to amma shi zai rinka odar karnuka ne daga arewa zai rinka kaiwa kudu to kaga wannan bai yi ba ko wani ya zo ya ce ka zo ga ka cire kudinka za ku yi business din jakuna za ku rinka loda jakuna ana sawa a trela ana packaging din su ana kaiwa China saboda China suna cin jakuna to kaga bai kamata ka sarrafa kudinka akan wannan ba ko ni ya ce ka bashi kudinsa zai shi kudinka zai shiga caca wannan duka aujuhu sarful mal hanyoyi ne na kashe kudi ko ni ya ce ka bashi kudi zai yi harkar giya zai rinka oda treloli na giya yana kawowa gidajen giya yana distributing big distributor ne na alcohol na giya bai kamata ka kashe kudin ka ta wannan ba so kaga ko gina gidan karuwai ko gina gidan kallo a zo a ta hada maza da mata ana kallon tsiraici wannan duk aujuhu sarful mal ne dole ne a gina tattalin arzikin musulunci to dole sai an lura da hanyoyin da za a kashe kudin Allah ya yarda da su ko Allah bai yarda da su ba abu na biyar abu na hudu kai shine husnul nazri fi aujihi sarf din fuskokin da za a kashin ayi bincike su ma akan su kuma duk abin da bai da fa'ida bai da wani amfani kada musulmi ya je ya zuba kudin sa ciki da haka ya kamata mutane su kiyaye akwai kungiyoyi da kamfanoni da ake da su wadanda suna mu'amala da kudi amma wallahi ba mu'amala ce ta halal ba za a zo ayi maka tallan kasuwanci ka zo za mu hada kamfani dan mu gina tattalin arzikin kasar mu ko mu gina tattalin arzikin kanmu za mu yi business na kaza na kaza amma wallahi idan ka duba sai kaga hanyoyi ne wanda Allah baya so kuma Allah bai yarda da su ba dan su irin wadannan daman ba sa ma tantuban Allah wajen sarrafa kudin su dan haka ku sani cewa da yawa economy na kasa yanzu kasashe da yake gudana a yau fi aqtar al-ard economy ne da aka gina shi akan duniya kadai ba aka gina shi da yardar Allah ba in banda wasu daga cikin kasashen musulunci ba da haka duk kuma tattalin arzikin da aka gina shi ta hanyar haram to wannan baya albarka za a yi ta wahala yanzu kun ga mu kudaden mu suna mu'amala ne da riba kawai sai wanda Allah ya kubutar ka dauki kudin ka masu yawa ka kai su bankin riba ai ta mu'amala da riba da kudin ka na halal amma ka kai su bankuna riba aje kudin ka yanzu za ka yi sai a aika kamfanin giya kai musulmi ne ka kai musu kudin ka tunda banki ne na riba ba ruwan su sai su dauki kudin musulmi da yaje sai da masararsa da dawarsa da waken sa ya kai naira miliyan 100 sa wallahi yanzu kamfanin giya sai su zo neman rancen miliyan 100 sai wannan bankin sai su bashi miliyan 100 nan kuma su ma fika cin riba akan kudin naka kai amma in bankin musulunci ne ba za su taba daukan kudin ka su ji su maka business ba illa fi halal business business din da yake halal sai sun duba halalability din shi shin ya halatta ai ko bai halatta ba amma sauran bankuna a'a kun san duk kudin da muke kaiwa fa kamar yanzu kudin da ka kai ajiya ba akwai wani dakin da ake karban kudi ba ana irgawa da injin irga kudi far ai da sun tara in wani kamfani ya zo neman bashi wannan kudin kana fita kawai rubutu ne za a sa cikin computer wannan kudin naka su za a dauka a ba wa dan gidan giya ma ya je ci juya kudin sa wannan bankunan riba kenan ba abin da ya dame su idan mutum kamfanin karnuka ya bude yana sayarwa ko yana naman kare ko na alade zai iya yiwa akai kudin masallaci da aka tara fi sabilillahi su zare wannan kudi su dauka su ba mai kamfanin karnukan nan ko mai kamfanin aladu ba abin da ya dame su dan su juye kudi a wajen su ba sa tunanin Allah a ciki da haka muna ta mafarkin Allah ya kawo mana wato Islamic finance system da zai rinka ruling a kasashen mu kuma alhamdulillah bankuna na musulunci a duniya suna cikin bankuna da suke powerful bankuna kuma wanda suke rapid ci gaba ba wai karyewa ba tattalin arzikin su yana daukakuwa saboda ba su mu'amala da riba to yawanci mu'amalan albunuk ko sharikat din nan da kamfanoni da bankuna da kamfanonin bada hannun jari da saka hannun jari ba sa mu'amala da wani abin da wai Allah ya haramta ayya Allah ya halatta ba abin da ya dame su kawai su abin da ya dame su me zai kawo karin kudi ziyadatun ribawiyya ko kuma a gina kasuwanci akan uncertainty shine gharar hadari wanda dukkan mu'amalar da yake akwai uncertainty akwai gharar haram ne a musulunci inshora da ake bayarwa ta zamanin nan da yawa cikin inshororin da ake bayarwa inshora ce wanda Allah bai halatta ba to amma dai ana ta yi tunda ba Allah yake tuntuba ba Allah kare mu to shine Allah ya yi mana bayani kamar yadda Al-Rumma karanta mana a cikin wannan aya yanzu na gama magana akan tattalin arziki na ƙasa Allah ya bayani sha walladina la yad'una ma Allahu ilahan akhar bayan ya gama tattalin arziki kuma sai ya zo magana sifan bayan Allah nan su fa ba sa shirka ba sa kiran wani tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah bayan Allah na kwarai ba sa kisan kai ba sa kashe ran da Allah ya haramta sam ba ɗabi'ar su bane illa bil haqqi sai da haƙƙi da shari'a ta tanadar kuma ta amince sannan wala yaznun ba sa zina kun ji sifofin ko duk bawan Allah dan arziki na ƙwarai baya zina ba kuma ruwansa da zina wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata haka irin waɗannan abubuwa da ba su da kyau yalka asama to za a jefa shi cikin wani kwari a jahannama shine yalka asama asama din wadin ne fi jahannama wani kwari ne a cikin wato wutar jahannama wasu suka ce yalka asama wa man yaf'al dhalika yalka asama ai wa man yaf'al dhalika yalka jazaa duk wanda ya aikata haka zai gamu da sakayya kuwa na abin da ya aikata wannan kuma shine ashbah bi zahiril aya shi yasa da yawa malamai suka fassara shi da haka Allah ya ce yudha'af lahu al'adhabu yawmal qiyamah
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما
يزو دغ عبد الله بن مسعود الله يهدى دشي يتي ان تنباي منزل الله صلى الله عليه وسلم اي ذنب اكبر وي وانا ذنبي ني كيف كون ذنبي غيرما وجن الله منزل الله يتي an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak kai wa Allah kishiya alhali Allah shi ya halice ka amma sai kai masa kishiya wannan babu zunubin da yafi wannan girma irin yi wa Allah kishiya irin shirka da Allah ibnu mas'ud yana tambaya yace summa ayyu ya rasulullah bayan yin shirka da Allah hada Allah da wani bautar wannan Allah tsafa tsafi duk yana cikin shirka a girman zunubi bayan su sai me sai ce an taktula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak ka kashe danka don baka son ya ci abinci tare da kai wanda suke zubar da ciki saboda matarsu ta dauki juna biyu wai ba su da kuɗin biyan kuɗin makaranta wanda suke hana haihuwa a gidajensu a toshe mace kar ta haihu don wai kar a tara yara da yawa a samu matsalar kuɗi ko matsalar walwalar rayuwa wala taqtulu auladakum min imlaq a wata ayar khashyata imlaq kar ku kashe ƴaƴanku saboda talaucin da kuke ciki menene kashewa mutum ya hana matarsa haihuwa wai dan ƙasa ba kuɗi ko kuma jin tsoron talaucin da zai tinkare shi nan gaba Allah ya ce nahnu narzuqukum wa iyyahum ku din iyaye mu muke azurta ku da su yara arzikin guda biyu ne akwai arzikin ka kai na baba akwai kuma arzikin ƴaƴanka idan ka sai wa ɗanka hula daman Allah ne ya bada kuɗin ka biya mai idan ka sai wa ɗanka abinci Allah ne ya turo maka kuɗin kai kawai hanyar ci arzikin ɗanka daban fa arzikin ka daban idan ka auro matarka ita ma arzikinta take ci kana aurenta sai ya buɗa maka hanyar da za ka rinka ba ta ta ci kai kawai ɗan aike ne to meye na kashe ɗanka wai dan jin tsoron talaucin da zai same ka ko kuma wanda kake ciki abinda zai nuna maka haka sau nawa uba yake faduwa ya mutu kuma ɗansa ya rayu, idan har shi ne yake ciyar da shi arzikinsa a hannun uban yake, to tunda uban ya mutu ai shi ma sai yake mutu? A'a. So nan uwa da ita take ba wa ɗanta mama, za a yi hadarin mota ta faɗi ta mutu, yaron nan sai awa biyar ba a zo aka ɗauke shi ba, mota ta wullar da shi yana gindin bishiya, ya gama kukansa yana wasa da ƙaya, sai an zo neman gawawwaki a zo a ɗauke shi, bai sha nono ba, kuma ya je ya ci gaba da rayuwa. Ina uwarka? Sai ya girma ya ce ai hadari ta yi ta mutu. Idan da arzikin wannan yaron a hannun uwan ne, ai sai ya mutu. Da haka kar wani ya yi tunanin cewa wai arzikin ɗansa ko iyalinsa ko matarsa da yake ciyarwa ko yake ɗaukar nauyi wai a hannunsa yake. Wallahi ba naka ba ne, na Allah ne. To kashi ɗa don jin tsoron kar ya ci abinci tare da kai, wannan babban zunubi ne. Sai Ibn Mas'ud ya ce sai me, wa an tuzaniya halilata jarika, ka zo ka yi zina da matar maƙocinka, wal iyadu billah. Mutum ya nemi matar maƙocinsa ya ɓarna da ita. Allah ya gaskata wannan hadisi. Ibn Mas'ud ya ce Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara, har izuwa ƙarshen aya ɗin. Don haka ‘yan uwana, bayan Allah na ƙwarai ba sa shirka da Allah, ba sa tsafi, ba sa kiran wanin Allah, ba sa bautar itace, ba sa bautar rana, ba sa bautar gunki, ba sa bautar mutane, ba sa bautar ra'ayi, Allah kaɗai suke bautawa, ba sa bautar kabari, ba sa bautar ruwa, ba sa bautar dabba, Allah kaɗai suke bauta mawa, sannan kuma ba sa kisan kai. Kisan kai yana jawo masifa a cikin ƙasa, zubar da jini, yakan sa Allah ya fushi da al'umma. Ya zo a hadisi sahihi, daga kashe mutum ɗaya mumini wanda duniya ta tashi gaba ɗaya, jinin mumini ƙwaya ɗaya. Kun ga da yawan duniya ko? To da a kashe mumini ƙwaya ɗaya, wanda mutum ya bunka wa duniya wuta duk ta ƙone gaba ɗaya. Mumini ɗaya a riwaya aka ce darajarsa ta fi ɗakin Kaaba, ɗakin Allah nan da ake zuwa ana ɗaura. Da a kashe mumini ɗaya wanda a sa gireda a rugurguje ɗakin Kaaba, wanda yayi wannan laifi bai kan wanda yayi laifin rushe ɗakin Allah, bai kai laifin wanda ya kashe mumini ɗaya ba. Yanzu idan al'ummata, idan samari ƴan uwana matasa, an karantar da su wannan hadisai, yanzu mutum zai rike adda yana yawo da ita? Adda duk inda kaga adda fa kisa za ta yi, in aka sari kafada sauki kafada ciki. Akwai wani mai adda da ya yi kan wani da keke ya bi shi, keke ne da ya sari wilin, wilin keken da ya sara, wallahi sai da ya sare wilin wilin, kuma ya sari gwiwa keken gaba daya. Addar saboda kaifinta sai da ta balla wilin keken da ainihin wayoyin keken da mariƙan wilin sai da ta sare shi. Yanzu malam ka kwatanta inda kafadar wani ya sara da wannan makami yaya. Dazu din nan wani ya bugo mun waya, wani limami ne daga Ungwar Investment a Gombe, yace da Allah malam an zo tafsiri a sa wani yaron mu addu'a haka kuran da azumin nan haka kawai. Ya fito daga gida da waya a hannunsa, kawai sai wasu yara sai suka tsare shi, su kuma suna da makami, ba magana, ba aune, ba wani abu, suka rinka zabga masa adda, suka sare mai kafa, suka sare mai hannu. Da aka kai shi asibiti sai aka tarar da jijiyoyin da suka sare din gaba ɗaya, hannun ba zai taɓa yin aiki ba. Yaro mutumin arziki, mutumin kirki, me ya musu babu sun ruga da gudu sun tafi bai zage su ba bai ci mutuncin su ba wucewa kawai suka zo yi suka ganshi wannan shine ibtila'in da muke ciki yau an ba da dama yara suna yawo da makami a hannu kuma suna ta'addanci da wannan makami su kashe wanda suka ga dama su sari wanda suka ga dama shi wannan yaron cewa aka yi sai da suka sai ta kansa makwarkwadarsa za su sara mai takobi Allah ya kubutar da shi da yawa wasu idan an sare su kafin aje asibiti masu mutu yanzu ka je gurin Allah bayan ka mutu Allah ya tambaye ka me wannan bawan Allah ya maka kai kashe shi me zaka ci Ibn Mas'ud yana cewa duk wanda ya kashe wani wallahi a kiyama sai sun tashi wanda ka kashe sai ya shake maka wuya ya mulkushe ka a gaban Allah kaga dai kiyama ne amma haka hadisin yazo zai ce ya rabbi sal hada lima qatalani ya ubangiji wannan bawan naka tambaye shi me na masa a duniya ya kashe ni tambaye shi gashi nan daga ƙarshe sakamakon ka wuta za a kai ka duk wanda ya tuka mota da gudu tukin ganganci ya kashe mutane sai Allah ya masa azaba duk wanda ya dauki makami ya kashe wasu sai Allah ya masa azaba ran mutum daya da ka kashe to duk laifinsa da zanubinsa an ɗebe an loda maka indai ka kashe wani yanzu ya kamata yaran mu su rinka daukan makami suna yawo da shi har a ce wai akwai wata ɗabi'a wai wani bai isa shiga unguwa kaza ba wai yana tsallakawa da ya shiga unguwa kaza da ka san 'yan unguwar gaba ɗaya 'yan ta'adda ne kawai sai dai a rufan masa a sare shi wani in yazo zai je unguwa zai je cikin gari bai isa ya bi ta unguwa kaza ba sai dai ya zagaye gari ya lalace ana ta'addanci ana ta zubar da jini kuma duka wanda suke wannan abin da iyayensu da suka haife su suna kallon su sun zuba musu ido a karantar da su addini su san Allah duk lokacin da mutane suka yi nesa da da'awa suka yi nesa da ilimi ba a ja su jika aka yi ta karantar da su musulunci da shari'a ba malamai suka shagalta da wasu abubuwa daban to dole ne al'umma ta fara lalacewa kuma irin wannan abubuwa da suke faruwa a ko'ina ne yana nuna dole ne mu tsaya mu yi tunani da sarakunanmu da malaman addini da 'yan siyasa waɗanda suke da kyakkyawan manufa ga al'ummarsu wani lokacin ba za ka zargi waɗannan yara da sunan 'yan daba ko 'yan kalare kai tsaye ba za ka iya cewa ba laifinsu ne kai tsaye ba wallahi malam san'anta su aka yi ba ina goyon bayan abin da suka yi ba ne amma san'anta su aka yi in an ce san'anta su wato kera su aka yi wato tanada su aka yi yanda ka san mutum yana tanadan kare mai cizo ya ajiye shi a kofar gidansa don kada wani ya zo ya mai ta'addanci ko wani abu makamancin haka yau yanzu haka ake tanadar mutane a raba musu makami a basu kudin da bai zai musu maganin yunwa ba a ce duk wanda ka samu ku kashe a koya musu tsageranci a koya musu rashin mutunci kuma daga cikin waɗanda suka fi kowa yi mana wannan abin da ba daidai ba su ne 'yan siyasa ya kamata mu gaya wa duniya su sani duk inda ka ji ana jagaliyar kashe-kashe da zubar da jini wallahi sai ka ga yana da alaka da siyasa kuma mu an fi kashe mu an fi zubar mana da jini duk lokacin da aka zo harkar zaɓe harkar siyasa yawa-yawan garuruka haka za ku ji ana wannan banga wato banga ta siyasa dan majalisa yana da 'yan dabansa yana da 'yan kaladansa nasa ya karfafe su ya gina su don saboda su taimake shi wajen yin ta'addanci da yakan abokin gabansa dan jam'iyyar kaza yana da nasa ko jam'iyya kaza tana da nata ƴan bangaliya ko ƴan daba ko ƴan kalare sanata yana da nasa ƴan daban da suke raka shi kararraga motar ƴan sanda tana raka shi ga motar ƴan daba da ƴan bangaliya da ƴan bangan siyasa da ƴan kalare su ma da motar su da wukakin su da makaman su wannan mutumin fa wai shine wai shugaba in an zabe shi kowa ya zuba ido yayi shiru gwamna shi ma yana da nasa idan zai wuce gwamna mai ci da nasa mai neman gwamna da nasa da wanda zai ci da wanda bai zai ci ba kowa yana da nasa abin tausayi malam duka waɗannan yaran ƴaƴan talakawa ne yanzu ina kira ga ƴan uwana yara matasa wanda Allah ya jarabe su da wannan fitina da aka ba su makami suke ta kashe-kashe ku bincika tun daga gwamna ko sanata ko dan majalisa ko ma waye kun taba ganin dan sa yana kalare ko yana daba wallahi malam ƴaƴan su suna Dubai suna Ingila suna America in kaga ƴaƴan su kaga mai ƴaƴan turawa wayar da ɗansa yake riƙewa guda ɗaya na rantse da Allah ya isa ya ɗauki nauyin abincin gidanka da na babanka na shekara guda wayar da ɗansa kawai yake riƙewa in aka sayar maka kasai abinci ya isa ka riƙe babanka da kakanka zoben da ɗansa yake sawa ya isa ya biya wa ubanka kuɗin maganin shuga da yake damunsa shekara guda galibin su lokacin da za a yi harkar zaɓen nan da matansu da ƴaƴansu ba sa ƙasar nan kuma ku duba duk ku zo ku yi ta wahalar zaben su da waye amma ba za ku ga matansu a garin ku ba ba za ku ga ƴaƴansu a garin ku ba ba sa zama a garin amma ƙuri'ar su a garin take mu yi hakuri mu gaya wa kanmu gaskiya ya kamata ƴan siyasar mu su taimake mu wajen gyara mana ƴaƴanmu ba wai su taimaka wajen lalata mana ƴaƴa ba a mai da ƴaƴan musulmi ƴaƴan talakawa kaman karnuka kare da za a koya masa cizo ya je yi farauta mai ribarsa kamar kare ne fa za a kora shi a ce farauta shi a yi masa cune ya je ya kamo wata dabba ya kawo mai gidan amma yana nan a matsayinsa kare har yanzu yana yawo ba riga ba wando a jikinsa ba za ka taɓa ganin kare yana da wando ba to haka suke maka dan haka shi yasa kuka ga wannan harkar tana da wahalar gyarawa wallahi yaran nan suna da haƙƙi a taimake su inda an kai su jami'o'i suna karatu ina za su samu makamin da za su dauka ina za su samu lokaci da za a ba su makami to da gangan ba kai su ba jami'a suka yi karatu tunda suna zaune a gari ba dole a ba su makami su dauka ba sannan ba a ba su sana'a mai ƙarfi ba yanzu kowane ɗaya daga cikin su yana da tafkeken shago a gari yana business yana zuwa Kano sau uku a sati yaushe zai zo ya bilayi yana wani rashin mutuncin to amma da gangan akan yunwatar da su aka kyale su na wiwi ma da ƙyar suke samu wannan ai da manufa ce mutum ya kiyaye maka taimakon da zai rike maka rayuwarka da ta iyayenka sai ya maka tabaka lashi sai ya dan mika maka idan ya mika maka kana dan bada ci sai ya karbe sai ya barka da yunwa kawai ya mai da kai kai ne karan farautarsa ina kira ga malaman addini ya kamata malamai su zauna su yi tunani da sarakuna da manya-manyan 'yan kasuwa samuwar wannan abun a gari ba ku da riba ku da aka ku gaya za ku iya dakile wannan a taimaka wa yaran nan a ba su sana'a da za su yi in kuka ba su sana'o'i kuka bude musu aiki ba za su yi ba yanzu galibin su duk suna nan suna zaune ga jami'a suna da ita a jihar su amma wallahi ta fi karfin su yanzu wannan gata ne ba za su iya shiga jami'a ba yanzu garin nan na sani tun shekaru bila adadin akwai masu zuwa cirani nan garin nan garin mutum ya taho ya baro kasar su nesa tun daga Sokoto ko ƙarshen Najeriya ya zo nan garin cirani ya samu kurarsa ta ruwa yana zuba robobin ruwa kafin shekara biyu ya samu kudin da zai sai fili a garin su yana aika kudi na wannan ruwan da yake sayarwa yana gina gida da yawa wasu sun yi aure da wannan kudin ruwan da suke akwai masu zuwa aikin noma aikin gona kaka adda za su ci dan sana'ar gona da shine za su je su gina gidansu su biya kudin asibitin uwarsu da mamansu da babansu kai kuma a garin ka an baka kwaya an baka wiwi an baka adda an baka makami baka da aiki sai dai ka kashe wannan ga dama an barka da gaba da unguwa da unguwa ga yara nan yan gata ana ta kai su Abuja suna samun aiki kai yanzu makamin da aka baka ka sa rika fadan wani wata kila ko Abuja ma baka taba zuwa ba to me riba ya kamata a kai ka kai ma ka dan shakata ga abubuwan dauka ne ana daukan yan sanda yanzu duk wannan yaran da an dauke sun tafi yan sanda ko soja za mu gan su da sai dai mu tije muna da yaran mu wani yana Akwa Ibom wani yana Lagos wani yana kaza wani an tura shi kasar waje international abu wani yana kaza sai dai mu da motoci masu tsada suna shigowa gari ai harka a gari al'amura ya sun bodu sun yadu to amma matsalar shine sai dai a bar su a cikin talauci a bar mu da su mu ta fama da su su fitine mu ana gama kaka azzabe mai tafiya Abuja ya tafi wanda zai dauki matan sa ya tafi hutawa Dubai ya tafi wanda zai kaza yanzu nan da duk da rantsar da su za ku neme su kurasa sun tafi sun bar muku hayaki ku kuma kuna nan kuna ku zo mu inganta kasuwa ainihin wato tsaro a garin rukan mu mu tsare garin mu mu tsare al'umman mu mu taimaki gajiyayyun mu mu taimakawa matan mu da ainihin wato ba ni sunan shi a dukkan waɗanda suke masu rauni suke karkashin mu amma duk matashin da ya bari aka lalata masa rayuwarsa da shaye-shaye aka lalata masa rayuwarsa da rike makami wallahi tallahi sai kaida na sani kuma babu abun tausayi irin wato kannanka da za su zo idan mutun ya shiga wannan hanyar in yayi wasa kaninka sai kaida na sani bayan tsufa ya kama ka ka ce ka koya wa kaninka sharri dan shi ma ya tashi ga abin da ya ga yayin sa yana yi abin karuwa yake abin kamar wutar daji ne dan haka kisan kai zubar da jini hadari ne wanda ya digar da jinin wani fa ya sani fa jinin nan fa na Allah ne to wallahi jinin dan adam baya faduwa ƙasa banza kuma mutum baya albarka ku lura da wani abu ko tuba mutum yayi bayan ya kakkashe mutane ya zo ya tuba ya dawo mutumin kirki haka dai gashi za ku yi ta ganin shi wannan yau da gobe ta tabbatar da haka fata na ya samari na ya matasa ya yan uwa wallahi kaunarku ta sa muke tattaunawa akan matsalar ku mu burin mu ya zamu sama muku yanci ku zama mutane ku yi rayuwa mai inganci a garin ku ba wai a mai da ku karnukan farauta ba lokacin da ake bukatar ku kawai ayi bayan an gama aiki da ku kuma shikenan a bar ku da masifa kuma an dora ku akan wata dabi'a da dole sai kun nemi abin da za ku sha wannan abin kuma ba a ba ku din da za ku sha ba wallahi malam wata ran na je wa'azi Niger can hanyar Algeria can da zaka tafi Algeria can wajen Arlette sai na ji na tarar da shi yan garin bayan mun yi wa'azi shi suka ce malam zo mu je ka ga yadda yaran matasa suke neman kuɗi sai muka shiga wani daji malam gwal suke tona ramuka ne suke suna tonan gwal wani daji ne iya ganin ka yara ne samari matasa suna ɗiban gwal ga masu ƙona shi ga masu wanke shi ga masu tace shi ga masu packaging ɗinsa kuɗi harkar kuɗi ake ta fatar hankali da na je gudun sai na ga yara suna ta zuwa suna gaishe ni na ce kai daga ina ce a nan Najeriya ne daga ina kake daga gari kaza kai fa sai na gansu barkatai na ce Allah ya muku albarka kun ga yanzu kun fito neman na halal ɗinku wani ya ce da wannan sana'ar na gina wa babana gidan zama da wannan sana'ar na aurar da ƙanwata da wannan sana'ar zan kai mahaifina umra wannan shekarar da wannan sana'ar ni ma zan je gida zan yi aure malam yaro karami akan harkar irin tono na gwal a Niger ne wallahi malam sun yi arziki to irin wannan kifin yara busy da sana'a da neman nayi wannan yasa zaka ga an samu karancin ta'addanci da zubar da jini amma ya laita da yawa ba a gane ba dan haka muna kira ga shugabannin mu mu hada kai da karfi mu taimaki yaran nan mu inganta musu rayuwa ba wai mu taimaka wajen lalata musu rayuwa ko mu dauki makami mu basu ko mu basu kwaya su sha ba alhali mu mun boye na mu yayan yayanka suna karatu a kasar waje matarka tayi jaja wur kamar tumatir tana cikin ni'ima da yalwa hankalinka a kwance amma dan talaka yana nan yana neman wiwi din da zai sha yaje rashin mutunci ma ta gagare shi idan gari yayin zafi sai yazo ya dauko adda ya zagaya ya bilahi duk wanda ya samu ya sarara ya karbo ya sa wayar da ake sai da ita naira 200,000 ya sai da ita naira 32,000 ya karbi kudin dan yaje ya sha kwaya an cuci wadannan yara an zalunce su fatan mu ya rabbi ya Allah ka shirye mana da yayan mu Allah ka gyara mana halin su Allah ka inganta mana sana'ar su walladina la yad'una ma Allahu ilahan akhara ba shirka wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ba sa kashirai wanda Allah ya haramta illa bil haqqi wala yaznun ba sa zina ba sa neman mata neman banza duk wanda ya aikata haka to ko zai ga sakamakon sa ko kuma zai fada cikin wutar jahannam Allah ya ce yudaf lahu al-azab yawm al-qiyama sai an ninninka masa azaba ranar kiyama mai irin wannan dabi'a yudaf ay yukarrar alayhi za a maimaita masa za a yi repeating za a yi ta multiplying azaba a kansa ranar tashin kiyama bayan ya kone a dada maimaitawa yukarraru alaihi wa yughalladhu a kuntata a tsananta azaba gare shi yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana kuma zai dawwama a cikin wannan wutar jahannama wulakantacce tozartacce shine wa yakhludu fihi muhana ma'ana zalilan haqira kaskantacce tozartacce wanda bai kai ya kawo ba bayan azaba illa man taba amma banda wanda ya tuba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki mai kyau ai jazaohu ala ma fa'ala min hadhihi sifati alqabiha ma dhukira illa man taba ma'ana duk wanda ya aikata waɗancan ayyukan munana da suka gabata sakamakon sa wutar jahannama kuma za a wulakanta shi a tozarta shi a ciki sai dai wanda ya tuba ai a duniya illa man taba fi duniya ya tuba a duniya ba wanda yaje lahira yaga kashi yace ya Allah na shiga uku na tuba ba ba amfanin tuba a kiyama ma'ana taba fi duniya ila Allah min jami'i dalika to fa inna Allah ay tuba alai ai Allah zai karbi tuban sa yafe mai ashe duk abin da kai a nan duniya idan kai nadama ka zo ka tuba in Allah ya so sai karbi tubarka wannan yana nuna mana ashe wanda ya kashe wani zai iya tuba shine sihatu taubatil qatili ingancin tuban wanda ya kisan kai kuma babu cin karo tsakanin wannan aya ta illa man taba wa amana wa amila amalan saliha da kuma ayan nan ta cikin suratul nisa'i wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما الله يشهد wanda ya kashe mumini da gangan ومن يقتل مؤمنا متعمدا wanda ya kashe mumini da gangan فجزاؤه جهنم sakayya sauta jahannama khalidan fiha yana mai kaddara madawama har abada malam ko wutar gidan garin ku ne ko wutar dutsen gugan ka ne aka ce za a jefa dan yatsan ka har abada kai ko gindin dutsen gugan ka aka makale maka hannunka aka ce har abada ai ka shiga hukumai ballanta na wutar jahannama muta'ammidan ka kashe mutun da gangan ina wanda ya dauki makami ya sare wayan wani ina wanda ya sare kafadar wani ya je jinya ya mutu ina wanda ya danne wani ya yi ta sararsa sai da ya kashe shi na'am tunda aka bashi kwaya ai an fitar da shi daga hayyacin sa dai daga cikin mu'amala illar mu'amala da kwaya kenan daman ba za su baka makami ba sai sun baka kwaya kuma galiban duk mai makami a hannunsa to yana shan kwaya ai wannan ta'addancin da suke galiban ai ba su da hankalin su in ba ka mutum yace zai dauki wannan wukar ya danna wa wani yana cikin hayyacin sa sai da suka bashi kwaya ya sha yayi tatil wani dalibi na ya taba ga mun wata rana yace ai mallan harkar siyasar nan sai dai addu'a yace wallahi mallan yara ne ake tarawa ƴaƴan talakawa wannan adduna da gariyon da kake gani wallahi kaso kauye ake zuwa ai oda a siyo musu su a basu yace kuma wallahi mallam kayan maye bokiti bokiti ake jika su bokiti bokiti za a jika a rinka shekawa kamar shayi duk wanda zai fita sai an bashi yayi tatil yanda ka san zaka sha ruwan roba haka za su sha su koshi sun gama buguwa ai ihu ai kaza a ce a fita aiki kawai duk wanda ya tsaya muku a hanya ku sare shi yasa zaka ga mutum ya zo wucewa ko akuya ce tarar da ita a hanya sai ya raba ta gida biyu to ai kwaye ce take gaya masa haka idan ya zo tarar da wani itace ko wani danga-danga sai ya sare shi ya wuce saboda kawai jikinsa hannun me yake so sara kawai ballantana dan adam da haka duk wanda ya zo wuce masa a hanya shikenan a kwace wayoyin mutane a sare mutane a illata mutane ga sata ga ta'addanci ga zalunci kuma wani mutum yanzu yana ce mana wai shi yana son ci gaban mutane saboda kawai mutane ba su san me suke ba Allah gyara mana halin mu amma duk da haka idan mutum ya tuba Allah tabaraka wa ta'ala zai yafe masa Ibn Abbas ransa ya baci kwarai cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan yace ba ya da wani tuba yace sai ya shiga jahannama wallahi inji Ibn Abbas sai ya shiga wuta alƙawari ne indai da gangan ka kashe wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma malamai suka ce inna allaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha shirka ne in mutum ya mutu yana aikatawa Allah bai zai gafarta ba amma yana aikata duk abin da ba shirka ba yana yafe duk abin da ba shirka ba yazo a hadisi ingantacce a sihhatu tawbatul qatil da mutum zai wannan kisa daga baya yayin nadama sai ji ta istighfari ya tuba ya nemi afuwar Allah Allah ya biya hakkin waɗanda ya karkashe in yayi tuban gaskiya kenan fa ulaika masu wannan aiki yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat Allah zai munan zai canja munanan ayyukansu dawo kyawawa abinda ake nufi wato buddilu makana amali sayyi'ati bi amali hasanati sai a canja musu maimakon munanan ayyuka da suke aikata kawai sai su dawo suna zuwa masallaci suna sharan masallaci suna aikin da'awa suna aikin alkhairi to wannan aikin alkhairin da suke sai ya canja musu munanan ayyuka fa hawwalahum ila alhasanat sai mai da su zuwa aikata aiki mai kyau da haka fa abdalahum makana sayyi'ati alhasanati maimakon munanan ayyukan sai aikata kyawawa sayyid ibn jubair yace wato abdalahumullahu bi ibadati al-awsani ibadati ar-rahman kamar inda mushrikai ne masu munanan ayyuka da suna bautar gumaka sai Allah ya dawo da su su rinka bautawa ar-rahman Allah sai kuma yace wa abdalahum bi qitali al-muslimina qitali al-mushrikin da suna yakar musulmi a wajen yaki to yanzu kuma sai a dawo suna yakan mushrikai saboda sun yi imani wa abdalahum nikah al-mushrikati nikah al-mu'minat da suna auren mushrikai kafirai arna mushrikai yanzu kuma sun dawo mu'mine suke aura Imam al-Hasan al-Basri yace abdalahum Allah bil amal as-sayyi al-amal as-salih Allah ya canja musulmi munan aiki sun dawo suna aikata aiki mai kyau wa abdalahum bi shirki ikhlasa daga shirka suka dawo suna yin ikhlasi bil fujuri ihsana da fajirci kuma Allah sai ka tangance su da zina suke yi da luwadi suke yi da neman maza suke yanzu sai ba su ihsan bisat suka ke ka tangance kansu ba sa zina ba sa neman mata ba sa luwadi wa bil kufri islama da kafirci suke yi amma yanzu kuma sai suka zo suna me suna aikata musulunci mu suka ce wannan ayyukan fasara ta biyu fa yubaddilullahu sayi'atihim hasanat din wato ayyukan da suka yi ne munana na da kashe mutane zina caca luwadi, zalunci kaza, gaba ɗaya aikin in sun tuba, in dai taubatan nasuha ne, sai Allah ya ce wa mala'iku, da a littafin su an rubuta musu munanan ayyuka duk kuma da su aikin lada. Shine yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ko yayi wancan da na gaya muku da farko, ko kuma yayi musu wannan ba wani abu ba, saboda rahmar Allah, kuma Allah ya sani sun yi nadama, sun koma gare shi, sun yi istighfari, fa yanqalibu dhanbu ta'a, dan haka zunubin sai ya zama to kamar da'a, kuma ya zama hasana, sai ya zama wani lada ne a cikin sahifa, a cikin littafin shi bawan da ya aikata wannan, kamar yadda hadisi ya zo a cikin riwayar Imam Abu Zar, Allah ya dade shi, yace na san mutum na ƙarshe da zai fita daga wutar jahannama, kuma yace na san akhira ahlil jannati dukhulan ila aljanna, mutum ƙarshen da zai shiga aljanna, mutum ƙarshen wato zai da zai fita daga wuta. Yace za a zo da mutum sai a ce ku kautan masa da manya-manyan zunubansa, nahu anhu kibara zunubihi wa saluhu an sigariha. Allah zai ce ga wani nan ban so ku kawo mai babban zunubinsa, ku kawo masa ƙananan zunubin, ku tambaye shi, in ji Allah. Sai a ce da shi, kai amilta yawma kada wa kada wa amilta yawma kada wa kada, kai ne ka aikata kaza da kaza da kaza, wannan a kiyama kenan a gaban Allah. Bawan nan zai ce na'am ya rab, la yastati'u an yunkira min zalika shay'an, wallahi malam duk abin da mutum ya aikata sai ga hotonsa sai ga majiginsa. Annabi ya ce wannan bawan bai isa ba ya inkarin wani abu da ya aikata ya musanta bai isa ba. Kai zai ce nayi, zai ce fa inna laka bi kulli sayyi'atin hasana, to yau za a yi maka gafara duk mummunan aikin da kai tun da kai da kai, to an canja maka duk wani mummuna ya zama kyakkyawan aiki. Kaga fasarar yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mana akwai bayin da a gaban Allah za a yi musu ranar tashin kiyama haka. Sai ce ya rab, ya ubangiji, amiltu ashiya'a la araha huna, ya Allah na bi aikata wasu abubuwa kuma ni ban gansu ba yanzu anan, nayi sata, nayi zina, nayi kisan kai, amma kawai ɗan ƙananan zunuban da gani kawai. Sai manzon Allah sai fashe da dariya, hatta badad nawajizuhu, har sai da manya haƙwaransa suka bayyana yayi dariya sosai. Sai yace ai wannan bawan Allah rahamar Allah ne ya samu, ai Allah yana iya yin haka, ya kauda kai ga manyan zunubin da kai, a ɗebo ƙananan a nuna ma, sai a ajiye manyan, sai a nemo ƙananan sai a nuna maka, sai a ce ba kai kai kaza kai kai kaza ba, eh wallahi ni nai ni nai ni nai, sai a ce to je ka an yafe maka duk wani aiki da kai mummuna irin wannan an mai da shi kyakkyawa. Sai ce ya ubangiji ina kisan kan da nayi, ya ubangiji ina zinar da nayi, ya ubangiji ina satar da nayi, to sai a ce da shi ba ka tuba a duniya ba, ai ka tuba, dan haka tubar ce ake so a nuna maka ga laifin a fili kana gani, kuma an canja maka shi ya zama me kyakkyawa. Shine yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, wannan yana nuna cewa lalle Allah mai rahama ne, Allah mai jin kai ne, ya Allah ka yafe mana. Allah ya ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba, lalle Allah yana karban tuban wanda yayi tuba ya aikata aiki mai kyau. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima, wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa sannan daga baya ya istighfari ya ce ya tuba tuban gaskiya, to zai fa samu Allah ghafurar rahima ne. Allah ya ce qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya waɗanda suka dauki tsammani daga rahamar Allah, ina dan daba ina dan kalaran da ya kakkashe mutane har yana ganin cewa ai shi bai iya tuba ba, wallahi karka dauki tsammani daga rahamar Allah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah yana gafarta zunubi gaba daya, ina wanda yace shan giya, ina wanda yaje gidan karuwai, ina wanda ya sata, ina wanda ya kaza, ba aikata laifuka da yawa kai ba, abinda ake so dawo kai musulunci ka tuba, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, wanda ne na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya fi mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.